Sashin Hausar muryar Amurka ke magana kan mitoci 25, 31, 41, da kuma 60. Haka kuma ana iya kama shirye-shiryen namu ta FM a Jamhuriyar Niger ta gidajen radio amfani Saroniya da Fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM. Ko kuma a kama shirye-shiryen namu ko da yaushe ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko sashin hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum da fatan kuna lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki a nan birnin Washington ke farin cikin gabatar muku wannan shirin da wannan yammacin ranar Juma'a 14 ga watan Oktoba. To kafin ku ji abubuwan da ke taskar mu ga kanin labarai.
Jiragen yakin saman Rasha da Dakarun Siriya sun gudanar da waɗansu hare-haren sama a yankunan da 'yan tawaye ke rike da su a birnin Aleppo. Shugaban Colombia Juan Manuel Santos ya ce ya amince da tsawaita shirin tsagaita wuta tsakaninsa da kungiyar 'yan tawaye ta FARC. Wani jerin gwanon motoci dauke da gawar basarakin kasar Thailand ya isa fadar kasar da ke birnin Bangkok.
To kanin labaran kenan. To ko ina fa'idar musayar jagororin 'yan Boko Haram su hudu da 'yan matan Chibok 21?
Yanzu ina ganin cewa wannan mutum shine ya kashe min dan uwa ko ya kashe min uba ko yaya na ko kanina, sannan kuma mu komo gari guda mu zauna. Ina ganin shi to shine nake ganin wani Boko Haram gashi ne ya saki bullo.
To yayin da zaben shugaban kasar Amurka ke kusatowa, yaya ake ganin siyasar Amurkar a Jamhuriyar Niger da sauran kasashen Afirka?
Wato can Amurka an doki dan kasa kuma ana darajan tashi kuma ana horon ƴan ƙasa menene ashikashikan demokrasi.
Za a kuma ji hira da wani ƙwararre kan tabin hankali game da sakin ƴan matan Chibok da aka yi ga wanda ga dukkanin alamu suna cikin wato sun fita hayyacinsu. Mamun Lalo na tafi da shirin Duniyar Amurka, muna kuma tafi da wasu daga cikin ra'ayoyinku, amma sai fa kun sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Jiragen yakin saman Rasha da na dakarun Siriya sun gudanar da waɗansu hare-haren sama a yankunan da 'yan tawaye ke rike da su a birnin Aleppo a cikin daren jiya zuwa wayewar garin yau Juma'a, wato a cewar wata ƙungiya mai sa ido akan rikicin na Siriya kenan. Ƙungiyar Syrian Observatory for Human Rights ta rawaito a yau Juma'a cewa an kaddamar da hare-haren sama da dama a gabashin Aleppo, kuma bayan an kammala kai hare-haren zuwa tsakiyar safiya an ci gaba da kai wasu ɗaiɗaikun hare-hare a arewaci da kudancin birnin na Aleppo. Wasu majiyoyi na 'yan fafutuka sun ce hare-haren sun kashe ko kuma sun raunata mutane da dama, ko da yake babu takamaiman adadin mutanen da suka jikkata, domin har yanzu akwai waɗanda suke ƙarƙashin baragizan gine-ginen da suka rushe. Waɗannan sabbin hare-hare na zuwa ne kwana guda bayan da sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ke shirin ganawa da takwaran aikinsa na Rasha Sergey Lavrov, kuma wannan ganawa ita ce za ta kasance ta farko tun bayan da hukumomin Washington da Moscow suka yanke tattaunawar diflomasiyya a farkon wannan watan.
Shugaban Colombia Juan Manuel Santos ya ce ya amince da tsawaita shirin tsagaita wuta tsakaninsa da kungiyar 'yan tawaye ta FARC a wani mataki na farfado da shirin zaman lafiya wanda ya ruguje. Ainihin yarjejeniyar tsagaita wutar tsakanin kungiyar ta FARC da gwamnati za ta kawo ga ƙarshe ne nan da wato da karewar wannan wata na Oktoba, amma shugaban na Colombia ya tsawaita shirin har zuwa ƙarshen shekarar nan. Sanarwar tsawaita wannan shiri har zuwa ranar 31 ga watan Disamba na zuwa ne bayan da shugaba Santos ya gana da masu zanga-zanga da ke yin borin neman gwamnati ta ci gaba da aiwatar da yarjejeniyar, duk wanda cewa masu kaɗa ƙuri'a raba gardama sun yi watsi da shirin. A baya masu kaɗa ƙuri'a sun zaɓi ƙin amincewa da sasantawa da ƙungiyar ta FARC da kashi 50.2, kuma wannan sakamakon ya sammaci shugaban ƙasar ta Colombia lura da cewa ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a da aka yi gabanin zaɓen ta nuna cewa jama'a za su amince da yarjejeniyar.
Wani jerin gwanon motoci dauke da gawar basarakin kasar Thailand Bumibol Adulyadej ya isa fadar kasar da ke birnin Bangkok. Yanzu aka yarima Maha Vajiralongkorn ne zai wato dare kan karagar mulkin kasar domin ya gaji mahaifinsa. Amma kuma yayin da yake jawabi ga manema labarai a yau Juma'a, Prime Minister kasar Prayut Chan-o-cha ya ce za a dakatar da nadin sarautar har sai an kammala zaman makokin rasuwar sarkin wacce za a kwashe shekara guda ana yi. Bayan jimamin da muke ciki na rasuwar sarki Bomibol, idan lokaci yayi za a nada yariman wanda tuni aka tabbatar masa da makamin inda zai ci gaba da jagorantar masarautar kasar. Gabanin haka yarima mai jiran gadan da uwarsa Maha Chakri sun je asibiti sun karbi gawar mahaifinsu inda aka zagaya da ita akan titina inda dubban mutane suka yi dafifi. An da saka akwatin gawar mai launin shudi a cikin wata farar mota kirar Mercedes tare da rakiyar wasu limaman addinin kasar inda aka ratsa da ita daga kogin Furaya zuwa fadar kasar. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.
A yau Juma'a wata kotu a kasar Netherlands ta ce masu shigar da ƙara a kasar za su iya gabatar da kokensu a kan wani ɗan siyasar kasar Geert Wilders wanda ake zargi da furta kalaman nuna ƙiyayya ga musulmi. A wani zaman farko da aka yi a watan da ya gabata, Wilders da lauyoyinsa suka nemi alƙalai su yi watsi da ƙorafe-ƙorafen da aka gabatar gabansu inda suka ce ƙarar bitata kullun siyasa ce wacce aka shirya domin a kasar takarar zabensa da za a yi a watan Maris mai zuwa. Sai dai a hukuncin farko da ya yanke, alƙalin kotun gundumar Hague ya yi watsi da hujjar Wilders inda ya ce shari'ar ba za ta shafi walwalar siyasarsa ba ko kuma jam'iyyarsa ta Freedom Party. Wannan ƙara da aka shigar akan Wilders ta samo asali ne daga wasu kalamai da ya furta a shekarar 2014 a lokacin yakin neman zaɓe a Hague, inda ya tambayi magoya bayansa ko suna so baƙi 'yan ƙasar Morocco da yawa su shiga ƙasar ko kuma aka san hakan. Nan take dai magoya bayan nasa suka ce kaɗan suke buƙata. Shi ko Wilders ya ce za a shirya yadda za a aiwatar da hakan.
War gidan shugaban Amurka Michelle Obama ta faɗa a gaban magoya bayan Hillary Clinton a jihar New Hampshire da ke arewa maso gabashin ƙasar cewa bai kamata kawai a yi watsi da kalaman da ɗan takarar Republican Donald Trump ya yi game da mata ba a matsayin wani abu da ke faruwa da ɗan takarar saboda kuma bayan da yake fuskanta a wannan lokacin zaɓe.
This was not just a lewd conversation. This wasn't just locker room banter.
Ta ce waɗannan ba kalaman ba tsaba ne kawai, kuma waɗannan ba kalamai ba ne da aka faɗe su a ɓoye. Wani fitaccen mutum ne yake magana cikin walwala ba ɓoye-ɓoye kan yadda yake ayyukan lalatarsa, yana kuma bugun ƙirji a kan yadda yake sumbatar mata da taɓa su. Yana mai amfani da kalmomi marasa daɗi ta yadda ni da ku muka shiga damuwa kada 'ya'yanmu su ji idan muka kunna talabijin. A lokacin da take jawabi a wajen yakin neman zaben ya takarar Democrat Hillary Clinton a Manchester, war gida Michelle ta ce kalaman Trump sun girgiza ta matuƙa. Ranar Laraba da ta gabata ne jaridar New York Times ta wallafa wata hira da ta yi da wasu mata biyu waɗanda suka zargi Trump ya taɓa su ta hanyar da bai dace ba, amma gangamin yakin neman zaben na Trump ya ce labarin zuki ta malla ne kawai.
Labaran duniya ka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To bari mu fara yada zangon a babban birnin tarayyar Najeriya, Abuja, inda ƙungiyoyin fafutuka da sauran jama'a ke ta bayyana ra'ayoyinsu game da sako 21 daga cikin 'yan matan Chibok da 'yan Boko Haram suka kama da aka yi. Nasiru Alkaya, gare ka.
Ƙungiyar gwagwarmayar ƙaton matan Chibok, wato Bring Back Our Girls, ke murnar samun mafi yawan 'yan matan lokaci guda tun sace su da aka yi shekaru biyu da suka wuce. Tabbas fitowar matan ya rage waɗanda ke zargin ƙungiyar da aikin babangiwa, da wasu da ke cewa shiri ne kawai don kawar da tsohuwar gwamnatin Jonathan. Abin da ya fito fili shi ne tasirin ƙungiyoyi da kuma musamman ma ƙungiyar nan ta agaji ta Red Cross da ke shiga tsakani don sasanta ɓangarori biyu masu hamayya da juna a yi bani gishiri in ba kamanda. Ɗaya daga shugabannin ƙungiyar agajin ta Red Cross a Gombe da ke arewa maso gabashin Najeriya, Abubakar Yakubu, ya bayyana yadda sukan cimma irin wannan yarjejeniyar.
Don me? Saboda ɗan adam kawai muke taimakawa, humanity shi ne abin da muke dogara da shi shine abunda in ya jikkata mun samu damuwa mu mu taimaka masa ya zamanto ya samu martaban sa ya dawo kaman da in bata yayi saboda yaki ya daidaita su mu yi kokari mu ga cewa mun dawo da su ko da North Korea da South Korea ba sa ga maciji Red Cross suna dauko mutanen North Korea su zo su ga ƴan uwansu wanda shekara 40 da suka shige yaki ya daidaita su su zo su gansu su kwana biyar su yi kukan su su yi menene Red Cross ta mai da su North Korea ta san cewa Red Cross ba ta je ta fallasa wa South Korea cewa ga irin makaman yakin da North Korea take da shi ba South Korea sun san cewa Red Cross ba ta dauki bayani ta kai wa North Korea don ta ce ga irin makaman da suke da shi ba
anya ba dagewar kungiyar gwagwarmayar ta BBOG ne ya kai ga sakin matan ba ga amsar jigowa jam'iyyar APC mai mulki Hajiya Binta Mu'azu
ni ba zan ce matsoci ne ba tuntuni shi dama ya dauki niyya shugabannin sojoji na yanzu an yi ka'a an samu jarumai waɗanda ƙasar ne ya dame su ba abun duniya irin na waɗancan ba in ka duba shugabannin sojojin nan da aka samu na wannan lokaci na mulkin President Muhammadu Buhari ba da gwamnatin Switzerland da kuma ƴan Red Cross shugabannin su gaba ɗaya na duniya suka sa hannu aka samu nasara da waɗansu tsirarun jama'a a nan Najeriya wanda ba a faɗa sunayensu a sani ba kuma gashi alhamdulillahi an sako 21 haka kuma muke fata sauran ma za su biyo
me sauran mutanen gari ke cewa ne
sunana Buhari Yunus Kumriya dan kungiyar murya ma abota kafafen yaɗa labarai da cigaban ƙasa dama muna ta kira abu wannan abin ta cikin ruwan sanyi su dawo da ƴan matan nan a daidaita ba don komai ba domin waɗannan ƴaƴa da aka tsere su dawo gidansu su ci gaba da karatun da suke sa a gaba a rayuwarsu
sunan Suleiman Kafin Malamai Zumbulawa to amma ina zauna nan jihar Nasarawa Kano local government Maraba Kaso da Yan Timatir
to mun yi da wannan ƴan kungiya ma dan Allah da hannu su zo a taru a zama tsuntsaye madaurin kiɗe din ƴan Najeriya ne su zo a sulhu a ba su nasu a ba mu duk gaba ma ƴan matan cibi ba wanda suka rage hannunsa a ba mu kuma ana taya gwamnati Maiduguri da farin ciki game da wannan samun yara da aka yi
da alamu za a ci gaba da irin wannan yarjejeniyar don samu sauran matan masu yawa Nasiru da Maili Kamarar Amurka daga Abuja Najeriya
to a gaida Nasiru to can ma kudancin Najeriya zancen sakin ƴan matan na cibok ake yi daga birnin Badun ga wakilinmu Hassan Umar Tambuwal da rahoton
A game da samu ƴan matan cibo guda 21 da gwamnatin tarayyar Najeriya ta yi na zagaya a birnin Ibadan inda ni ji ra'ayoyin wasu ƴan Najeriya
sunana Muhammadu Mai Agogo zamu ce mun ji dadi da aka gani ƴan matan cibo ba don komai don ana ganin cewa kamar shine abin da zai kawo zaman lafiya
amma wasu na ganin cewa ai 21 ne aka gano ba dukkan su ba
to ba mamaki in aka matsa kamar yadda aka ce wasu sun ce an sako musu manyan su ƴan boko haram kaman guda 4 dalilin haka yasa su ma suka sako guda 21 to ba mamaki aka sake sako wasu guda 4 to sake sako wasu 21 sun zama nawa kenan 42
kana ganin wannan mataki ya kamata a ci gaba da ba ni gishiri in baka manda
to in kamar gwamnati ta duba ta ga cewa shi ya dace wa shi ya zama sauki gare su to ya dace ai hakan din amma a nemi ra'ayin ƴan Najeriya shin ya dace ai haka ina ne za su zauna waɗannan mutanen da ake saki ina ne za su koma su rayu yanzu ina ganin cewa wannan mutum shine ya kashe min dan uwa ko ya kashe min uba ko ya yana ko kane na sannan kuma mu komo gari guda mu zauna ina ganin shi to shine nake ganin wani boko haran gashi ne ya saki bolluwa
sunana Hassana Sarauniyar BTA
me zaki ce wasu daga cikin ƴan matan cibo guda aka gano
wallahi nayi ma shugaban kasa farin ciki dubu bisa dubu miliyan saman miliyan saboda lokacin gwamnatin sa ne ake yakin neman ƴan matan cibo kuma an fara cin nasara an samu daga cikin su
kina ganin cewa shi shugaba Buhari yayi kokari kenan
wallahi yayi kokari fiye da yanda ake tsammani sai wanda baya son shi
Halima a bar shi kasuwar shanu a kele
me zaka ce a game da waɗannan ƴan matan cibo 21 da aka gano
to abin da kace na ji dadin da aka ce aka gano su amma kada a ce kuma su ɗe ne ake nema tunda akwai ƴan matan da akwai mata da yawa da suke suna cha hannun su kuma akwai ƴan matan Borno akwai Yobe akwai Adamawa akwai Bauchi akwai Gombe akwai kai har ma dai Kano da Katsina to ya kamata su tunda su ma kar a dauke su kuma ba mutane ba dauki waɗannan ƴan mata su ne mutane su ko ba mutane don har yanzu ba mu ji su ma ana magana sau mata cibo da yaka
sunana Taslim Basano
ya kaga ƴan matan cibo guda 21 da aka gano
mun ji dadi kwarai tunda ne abun da ya bace Allah ya mai domuna saboda ba wanda yake da da yaro a ce ya bace yim yaro mutu ya mutu an san Allah ya kawo amma yaro ya bace ba gani ba ba san da yake ba kuma ana jin labari abun ya takura rayuwar mutane da ya amma yanzu tunda da Allah ya sa shugaban kasa mu yayi kukari akan wannan yara kuma an fara gano su Allah ya sa dukkan su fito lafiya
sunana Abdulrazak
Koyo ya kaga kokarin da aka yi aka samu mata 21 na Chibok.
To naji dadi to amma muna zo ba government kuma saura su yi kokari a fito duka saura yara wa da ya rige duk ya mata wa da suna wurin nan kuma na Fulani ne na Hausawa a yi masu kokari a fito saura nan.
Hassan Umaru Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
To a gaida na Tambuwal, to ganin yadda ga dukkanin alamu baya ga galabaita yan matan Chibok din da aka sako sun fita hayacinsu, na tuntubi wani jami'i a asibitin kula da masu motsuwar hankali da ke kware a birnin Sokoto mai suna Malam Jamo, wato Malam Jamo Julde Umar, don jin abin da zai ce sai ya ce.
Kwarai da gaske sun fita ga hayacinsu bisa ma ga video clip din da ka gani jiya. Ko da yake a fadar shugaban kasa suke, amma da ka gane su ba ga cewa akwai damuwa kwarai da gaske game da su. To ya kamata kafin su shiga cikin jama'a a kai su ga kwararru tukuna su gane su, su fahimci cikin lamarin da suke ciki tukuna. Misali, ya kamata psychologist su gane su, psychiatrist su gane su, sannan kuma tare da dukkan ma'aikatan lafiya musamman na wajen tabin kwakwalwa, sannan kuma su na wajen rashin lafiya ta jiki kuma da sauransu likitoci ya kamata su bincike su ga ko suna da wasu cutuka. Amma ga nan fannin rashin lafiya ta taɓuwar hankali da psychology, abin da ya tafi alayar da
tunani
hankalin dan adam, tunanin dan adam bai kamata a kewaye su a hau musu tambayoyi da irin abin da ya faru da su. Sun samu most like yanzu abin da yake tabbacin cewa sun samu abin da ake kira post traumatic stress disorder, kamar dai a ce sun samu wani taɓuwar hankali na saboda irin wayacin halin da suka samu kansu a ciki.
Iko Allah.
To da sun fito daga irin wannan lokaci, bai kamata mutane su ne da su kamar mutanen da su dama yadda suke a zaune a da ba. Halayyarsu ta canza gabaki ɗaya. To don haka abin da aka ba da shawara a kimiyyance, ka karɓe su hannu biyu, ka ɗauke su a matsayinsu na mutane ɗan adam, amma kar ka cika su da tambayoyi game da abin da ya faru da su a can inda suke cikin wannan rubutu ne a zaune. Ka kyale su da kansu su fara bayyana abin da kansu, ka adane su da tambayoyi da sauransu, sai zuciyarsu ta raya musu su faɗi, kuma in sun faɗi a saurara da idan hikima a saurare su kuɗa. To bayan sun bayyana abin da suke ciki da sauransu, sannan sai a fara duba mental state ɗinsu, a yi musu examination, a gwada kai sun matsayin kwakwalwarsu shin ta taɓu ko tana nan tsaye take da na ɗan adam. Akwai abin ciwon da ake kira depression, ko kuma su samu wasu psychotic illnesses. Haka. To ana iya abinka a yi musu mental state examination. A gani cewa ko akwai waɗannan cututtuka ko sun samu wannan taɓin kwakwalwa.
Yawwa, wato dai akwai wasu magungunan da kake ganin watakil a basu?
In an yi mental examination kuma an yi musu bincike an gano cewa ko waɗannan cututtuka, to akwai magungunan da za a basu.
Shin baya ga magunguna akwai wasu abinci da kuke ganin a fanninku idan aka ba su za su taimaka musu wajen dawa ga hayyacinsu?
Ai, abinci sai dai irin abincin da ɗan adam ke bukata na gina jiki a kulliyoyi.
To za a ji kashi na biyu na wannan hirar a shirinmu na gaba, yanzu kuma sai batun siyasa. Ganin abin da ya shafi Amurka kusan ya shafi kowa a duniya. Yayin da zaben shugaban kasar Amurka ke kusatowa, a jamhuriyar Nijar wasu kwararru da masu ruwa da tsaki sun dubi siyasar Amurkar. Suleiman Munibarma, gare ka.
Masu gabatar da lacca a wannan muhawara da cibiyar raya al'adun Amurka a Nijar ta shirya domin ƙara wa 'yan ƙasar ta Nijar masaniya akan yadda Amurkar ke tsara zaɓuɓɓuka da yadda ake gudanar da su. Sun haɗa da masanin kimiyyar siyasa Farfesa Isu Yahaya da 'yan rajin kare demokradiyya Alhaji Mustafa Kadi da Abdu Alhaji Idi, sai jagorar ƙungiyoyin matasa Aminatu Dauda, waɗanda kowane daga cikinsu ganau ne a game da harkokin zaɓen Amurka a sakamakon ziyarar da suka gudanar a wannan ƙasa. Maudu'in da aka bajewa mahalarta wannan muhawara shine muhimmancin zaɓe a tafarkin demokradiyya.
Tahiyya da demokrasi aiki ne da doka, aiki ne da gaskiya. Domin idan ana son a yi demokrasi, to babu wani bambankiya. Wato can Amurka an ɗauki ɗan ƙasa kuma ana darajanta shi, kuma ana horon 'yan ƙasa menene a shika-shikan demokrasi. To domin haka muka samu damar mu dibi ya ne za a yi mu huskalta mu demokrasi, mu samu abin da za mu ƙari ga demokrasi ke Amurka mu ci gaba. Ba a son zaɓe da kurakurai. Su ko Amurkawa yau sun ɗauki shika-shikai da matakin ne na gari a huskal doka da a huskal hukumomi wanda za a iya yi idan aka yi zaɓe. Kowa sai ya amince, babu wani jaye-jaye. To haka ne ake son demokrasi, ba irin demokrasi ba ta a kada ka, kasan an kada ka, kuma daga baya abin ya san jayayya nan ga a cikin Afirka. Kowa ya san da waɗansu ƙwace ne suke.
A fili ƙarara akan iya fahimtar yadda zaɓuɓɓukan na ranar 8 ga watan Nuwamba ke ɗaukar hankalin jama'ar Nijar, inda abin ba wai ga manya kawai ya tsaya ba, hatta matasa na bin diddigin tsarin zaɓen na Amurka. Armayau Habu Umaru ɗalibi a jami'ar Yamai ya gano cewa
wacce mutane suna zaɓe ne ba da an sayi kai zaɓen su ba kuwa, suna diba su gani cikin 'yan takara waye kamata mu zaɓa da zai ma ƙasa aiki na gari, saboda shi ne amfani kuwa. In an ɗauki mutum tsawon shekarun da zai yi ya kamata ya daure ya yi daga ya ma ƙasa aiki, saboda 'yan ƙasa su wadata ƙasa ta ci gaba. Kenan ya kamata ce mu ma irin ƙasashenmu na Afirka nan ga kaman in za a zaɓe a kalla waye kamata a zaɓa a ɗura wajen da ya kamata.
For Julio Batson, jami'i a ofishin jakadancin Amurka ɗan asalin ƙasar Kamaru da ke ba da gudunmuwa a wannan muhawara da akan iya kira taron ƙarawa juna sani, ya bayyana cewa amincewa da wata tangarɗar da aka gano a tsare-tsaren zaɓe ko a yayin gudanar da shi domin gyara a gaba shine abin da ke bambanta tsarin Amurka da sauran ƙasashe. Misali, zaɓen Barack Obama a shekarar 2008 a matsayin shugaban ƙasa wani babban ci gaba ne idan aka yi la'akari da cewa shine baƙar fata na farko da aka zaɓa domin ya shugabanci ƙasar ta Amurka. Gashi kuma a bana ɗaya daga cikin manyan jam'iyyun siyasar Amurka ta tsayar da takarar mace domin neman shugabancin ƙasa. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To a gaida Malam Sule, yanzu kuma zan zakuɗa gefe guda Mahmud Lalo ya gabatar mana da shiri na gaba.
Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar Amurka, wanda ni Mahmud Lalo zan gabatar daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shirin namu na wannan mako zai leƙa a fagen shirya fina-finan dandalin Hollywood ne, inda zai yi dubi kan wani fim da aka shirya kan lokacin bauta a nan Amurka mai suna Birth of a Nation, wanda mai haɗa fina-finai Ned Parker ya shirya. Za kuma mu duba shirin da Amurka ke yi na tura masana kimiyya zuwa duniyar Mars. Sai a biyo mu a cikin shirin domin jin cikakkun bayanai.
Lord spoken to me. Visions of what's to come. To rise good against evil.
Ba kamar sauran fina-finan da aka shirya su kan cinikin bayi ba, waɗanda suka maida hankali akan hakuri da sadaukar da kai da bayin suka yi. A kudancin Amurka a zamanin sai da bayin, fim ɗin Birth of a Nation ya maida hankali ne kan bore da ɗaukan fansa. Fim ɗin ya bi diddigin tarihin boren Mark Towner, wani yaro da ubannin gidansa fararen fata suka koya mai yadda ake karatu, inda daga baya ya zama fitaccen mai wa'azi a tsakanin al'ummar bayi. Basirarsa ta yadda yake rarrashi 'yan uwansa bayi ya sa ubannin gidansa fararen fata suka yi amfani da shi wajen sauya tunanin 'yan uwansa ta yadda za su riƙa musu biyayya. A lokacin da yake tafiye-tafiyensa na wa'azi, Tana ya ga yadda ake wulakanta bayi, hadda kai ga baya iya jure kallon yadda ake musguna musu, lamarin da ya sa wa'azinsa ya fara ɗaukan salon yin bore. Hakan ya sa aka azabtar da shi, aka kuma yi wa matarsa fyaɗe, amma hakan bai sa ya miƙa wuya ba. Ned Parker ya ce ya kudur aniyar shirye wannan film din ne ba kawai a matsayinsa na mai shirya fina-finai ko kuma jarumi ba, hadda ma kasancewarsa mai fafutuka.
Fahimtar matsayin Mark Turner da kuma yadda aka tsara labarin cikin gaskiya ya dade yana zuciyata tun lokacin da na yanke shawarar cewa ya kamata na shirye wannan film.
Black bodies swinging in the sun.
Filmin ya yi kokari wajen nuna hotunan bidiyo masu jan hankali da kuma yadda aka yi kokarin bayyana zahirin abin da ya faru dangane da musgunawa da nuna wariya da aka nuna wa bakakken fata.
Learned your lesson.
Oh yes.
Sai dai kash, film din wanda ya sa kafofin yada labarai suka yi ta rurutu cewa zai lashe kyautar shirye fina-finai ta Oscar ka iya fuskantar kalubale. Saboda faka wanda ya shirya film din ya fuskanci zargin yiwa wata matashiya fyaɗe a lokacin yana karatu a kwaleji. Wanda yake an riga an wanke shi tun a shekarar 2001 daga wannan zargi. Sai dai duk da haka labarin fyaɗen yana so ya zama tamkar gyambo akan film din. Amma kuma lokaci ne kawai zai bayyana ko wannan film mai taken Birth of a Nation zai samu karɓuwa musamman idan aka yi la'akari da batun fyaɗen da kuma sakon da film ne ke dauke da shi. Wanda ke nuna cewa mafita ga duk wanda ake musgunawa ita ce ɗauki makami. To a wani labari na daban kuma, shugaban Amurka Barack Obama ya ce ƙasar za ta haɗa kai da kamfanoni masu zaman kansu da ke nan Amurkan domin tura ƙwararru zuwa duniyar Mars. A wani rubutu da aka wallafa a shafin CNN na intanet, Obama ya ce tuni gwamnatin ƙasar ta fara ganawa da abokanan hulɗarta domin share fagen gina sabon na'urar da za ta ɗauki mutane zuwa duniyar ta Mars. To sai dai masana harkar kimiyyar sararin samaniya sun ce ba a nan gizo ke saka ba, domin a ce wasu gara Amurkan ta mai da hankali wajen komawa duniyar wata. Scott Pace, darakta ne a cibiyar nazarin ilimin sararin samaniya a Jami'ar George Washington, kuma tsohon jami'i ne a hukumar binciken sararin samaniya ta Amurka, wato NASA.
It's possible to imagine putting astronauts in orbit around Mars. It's possible to imagine visiting the Martian moons.
Abu mai yiwuwa ne a tura da masana kimiyya sararin samaniya zuwa duniyar Mars. Amma kalubalen da za a fuskanta wajen kere-kere da kuma kudaden da za a kashe wajen gina na'urar da za ta dauki masanan su kuma tsira su rayu su dawo gida abu ne mai matukar wahala.
Amma dama dai shugaba Obama ya ambaci cewa shirin zai dauki shekaru da dama kafin a aiwatar da shi, wanda ya hada har da ilmantar da masanan al'ummomin da ke tafe, waɗanda su za su taimaka wajen tabbatar da shirin ya yi nasara. Ya kuma ƙara da cewa idan aka yi nasarar zuwa duniyar ta Mars, hakan zai ƙara faɗaɗa ilimi a fannin kimiyya, ya kuma bunƙasa ilimi kan farfajiyar da ke zagaye da duniyar bil'adama. A wani rubutu da ya yi, Fraser Ken, wanda ɗan jarida ne mai rubutu kan kimiyyar sararin samaniya, ya ce tura jirgin 'yan sama jannati zuwa duniyar ta Mars abu ne da ke buƙatar a yi kyakkyawan saiti. Kuma shiri ne da ya kunshi harba na'ura daga doron ƙasa zuwa sararin samaniya ta yadda jirgin zai dira a daidai inda ake so ya sauka. A cewar Ken, hakan na nufin tun da farko sai an daidaita inda jirgin zai sauka a duniyar ta Mars. Lura da cewa duniyar ɗan adam da ita ta Mars ɗin suna shawagi ne a cikin rana kuma a rabe, wato hakan na nufin akwai tazara tsakaninsu kenan. Masu sauraro, baki ɗaya abin da shirinmu na duniyar Amurka ya kunsa kenan a wannan karan, sai kuma wani mako idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin waɗanda suka yi ɗawainiyar kawo muku wannan shiri, daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, Mahmud Lalo ke cewa a yi hutun ƙarshen mako lafiya.
To a gaida Mahmud, amma kar ka yi nisa don za ka gabatar da labaran duniya amma a taƙaice.
Jiragen yakin samar Rasha da na dakarun Siriya sun gudanar da waɗansu hare-haren sama a yankunan da 'yan tawaye ke rike da su a birnin Aleppo a cikin daren jiya zuwa wayewar garin yau Juma'a, a cewar wata ƙungiya mai sa ido akan rikicin. Ƙungiyar Syrian Observatory for Human Rights ta rawaito a yau Juma'a cewa an kaddamar da hare-haren sama da dama a gabashin Aleppo.
To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin, sai kuma a gyara zama a saurari shirinmu na yau da gobe, wanda Usman Kabara da Maryam Bugaje da tawagar su za su gabatar. Kafin in sallama da ku, ina miƙa ta'aziyyata ga Malam Iliya Mamman saboda rasuwar matarsa Amina, wadda aka yi jana'izar ta ɗazun nan a unguwar Rafin Zurfi da ke Bauchi. Allah ya jikanta. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya taya ni gabatar da shirin, da Julius Gresham wacce ta hada mana sautin, da shi kuma injiniyanmu na wannan lokacin, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai fa anjima.